ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yaddar Allah madaukakin sarki da horewarsa wannan shine majalisin mu na farko a bayan azumin watan Ramadan na wannan shekara mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana abinda muka yi na azumi da tsayuwa da addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin marabauta ya kara mana tsawon kwana da imani waɗanda ba su samu dama ba cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da waɗanda uzuri ya hana su Allah madaukakin sarki ya mai musu gurbin abin da suka rasa da mafi alkhairi da ke wajensa kamar yadda muka saba wannan majalisi ne da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid littafi wallafar al-shaykh al-allama إمام أهل السنة والجماعة محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله قراتنا مجي قباتر و أولنا مسلاتي نتناوى دمال من مندعوى الشيخ محمد كبير أحمد أزري الله مدعوك تسركي يقافر تامسا يجيكان صدر رحمة masallacin da yake nan bakin tashar yankari a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna 21/19 to muna 19 ga watan Sha'ban ga watan Shawwal 19 ga watan Shawwal hijira alif da 446 wanda kuma yanzu daidai da 17 ga watan Afrilu watan 4 miladiyar shekara 2025 wannan shine majalisin mu na 45 ina ji a cikin wannan littafi mai albarka kuma zamu tashi a sabon babi babu min ash-shirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u wa khairahu Malam yace babi ya zo don yayi bayani cewa mina shirki yana daga shirka an yastaghitha bi ghairillah ai an yastaghitha al-insan ko an yastaghitha ahadun bi ghairillah yana daga shirka wani ya nemi doki da wannan Allah aw yad'u wa ghayrahu ko ya kirayi wannan Allah yana daga shirka wani ya nemi doki an yastaghisa daga istighatha al-istighatha yana nufin neman mafita a cikin tsanani bayan tsanani da bala'i da musiba sun sauka wa mutum, sai yake neman a kawo masa doki a fitar da shi daga wannan masifa da ya samu kansa a ciki, shine istighasa. Shine istighasa. To yana daga shirka irin wannan neman doki daga wani Allah. A baya mun yi isti'aza. Isti'aza kuma neman tsari. Shi kuma neman tsari mutum ya nemi gudunmawa da taimako da doki a kare masa abin da bai riga ya same shi ba, wanda yake tsoro bai same shi ba, amma yana tsoron kada ya same shi. Don haka falaja wasta'aza, sai ya nemi mafaka. Shi yasa ake cewa isti'aza neman tsari. Kaga tsari bai riga ya faru, to neman a tsare shi daga faruwar abu, ko neman mafaka gabanin abin ya faru, shine isti'aza. In ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman Allah ya tsare, ina neman mafaka da Allah daga sharrin shaitan, kar shaitan ya shiga man ya cutar da ni. Daga isti'aza neman tsari da mafaka. Istighasa shi kuma mutum ya riga ya fada zundum, masifar ta riga ta sauka gare shi, yanzu yana neman a dage masa ita, jinya ko rashi ko asara ko wata damuwa daga cikin damuwoyi. Mutum ya samu kansa a ciki, sai yana neman, ita ce istighasa. Shi yasa wannan isti'aza da Hausa ake fassara ta neman tsari, wannan istighasa ake fassara ta neman doki ko neman ceto. Akwai kuma isti'ana, shine isti'ana neman a dafa maka, neman a tallafa maka domin ka kai ga zuwa ga samun alherin da kake fata. Sune abubuwan nan guda uku: isti'aza, istighasa, isti'ana. To da istighasa da isti'aza da istighasa da isti'ana din dukkaninsu gaba daya galibi suna babin ibada. Suna babin ibada, ce sa ba a yi wa wani Allah. Kamar yadda ba za ka yi sallah don wani ba, ba za ka yi azumi don wani ba, ba za ka yi umra don wani ba, ba za ka yi haji don wani ba, ba za ka yi sujjada don wani ba, sai don Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu. To haka ba za ka yi isti'aza ba sai da Allah, ba za ka yi istighasa ba sai da Allah, ba za ka yi isti'ana ba sai da Allah. To mun yi karatu akan isti'aza, yanzu za mu shiga karatu akan istighasa. Sai dai gabanin nan neman tsari ko neman doki, kawo taimako, gudunmawa, ko neman taimako na alherin da ake nema, dukkaninsu waɗannan wani babi ne wanda yake da harshen damo. Nau'i biyu ne, nau'i biyu ne. Ko dai nema a aikace a kan abin da ake bukata na zahiri, al-istighasatu bil fi'li min al-asbab az-zahira, ko al isti'azatu bil fi'li min al asbab al zahira ko al isti'anatu bil fi'li min al asbab al zahira neman tsari da aikata wani aiki daga sabubba na zahiri ko neman doki ta hanyar wani aiki daga sababi na zahiri ko neman taimako ta hanyar wani aiki daga sababi na zahiri wala Allah ana biye da ni irin wannan to ba ibada ba dan haka ana iya nema a wajen wanda ba Allah ba a wajen wanda yake da irin wannan ba ibada ba wato abinda ake nufi da neman doki na aiki daga sababi na zahiri shine ka nemi dokin wani ta hanyar wani aiki da zai yi maka don ya kawar maka wata masifar da ta same ka wanda ya fada ruwa misali sai yana ta kira yana daga hannu yana kiran sarkin ruwa ko masunta da suke kusa suka hango hannayensa yana neman doki suka yi iyo suka je suka dafo shi suka kama shi suka fito da shi wannan ya nemi guduma wasu ne a aikace daga sanadi na zahiri ko wanda yake cikin gobara yayi kira a zo a kashe gobara jama'a ku taimaka mana aka tara aka zo aka kashe kaga wannan ya bukaci mutane su kawo masa doki a aikace don su raba shi da masifa ta zahiri take fili ko kuma mutumin da aka biyo shi da gudu sai na wane ka taimake ni sai ya tare masa me ye dalili me ya faru sai ya sasanta ya nemi doki ya nemi ceto ya nemi gudunmawa daga wani wanda ba Allah ba amma gudunmawar ta aiki sannan kuma akan wato akan masifa ta zahiri sannan haka shi ma neman tsari za a kore shi a makaranta ya hada dukkan sabubba na kora sai ya je shi sai ya kamun kafa a Ministry of Education ko kamun kafa da masu gari ko kamun kafa da wani babban dan siyasa akan a yi masa hakuri a daga masa kafa gashi nan kora ne za a kore shi amma aka sa baki aka yi magana shikenan kaga ya nemi tsari daga kora amma waɗanda ya nemi tsarin da su sun shigo cikin lamarinsa ne da aiki magana suka yi aka tattauna ko a waya ko aka taso aka zo ko aka rubuto takarda aka shiga cikin lamarinsa ko me neman taimako wani alheri yake nema yana neman admission ko yana neman appointment sai ya ruga ya tafi wajen mai martaba ko ya ruga ya tafi wajen wani babban dan siyasa ko ya tafi wajen da duk yake ganin cewa za a taimake shi kuma aka ba da note ko aka daga waya aka buga ko aka kira wanda al'amarin ke hannunsa aka ce masa to a kula da wani a bashi shi ma a sa sunansa sai aka saka kaga an taimake shi ya nemi taimako an taimake shi amma taimako ne na aiki akan abin da sababinsa a fili yake to irin wannan neman tsari irin wannan neman ceto irin wannan neman taimako ba ibada bane kwata-kwata. To a lokacin da ake maganar neman tsari na ibada ko lokacin da ake maganar neman ceto ko neman doki na ibada ko kuma neman taimako na ibada kwata-kwata ba magana ake akan wannan. Wannan kowa ya san shi, ba a kansa jayayya take ba, ba a kansa rigima take ba, kowa ya san shi, kowa ya yarda da shi. Allah ya yarda a yi, kuma dukkan mutanen kirki sun yarda a yi, har mutanen banza sun yarda a yi, duk mai hankali ya yarda a yi wannan. Da haka idan ana magana akan isti'aza ko istighatha ko isti'ana, ba a kansa ake magana ba. Ko rigimar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wanda suke kawo wannan a cikin rigimar kwata-kwata ba su fahimci me ake nufi. Isti'ana da ake nufi ta ibada ita kuma yaya take? Ita kuma isti'ana ta ibada ko istighatha ko isti'aza ta ibada shi kuma wato neman kawo gudunmawa ne ta hanyar ƙarfi da tasiri. Al-istighathatu bil quwwati wat ta'thir min al asbab al ma'nawiyya ko al-isti'azatu bil quwwati wat ta'thir min al asbab al ma'nawiyya ko al-isti'anatu bil quwwati wat ta'thir min al asbab al ma'nawiyya al batinah neman tsari na'am al-indana min badal sai shiga ba ko neman tsari ta hanyar nuna ƙarfi da tasirin wanda ake neman tsari a wajen sa ko neman doki ta hanyar ƙarfi da tasirin wanda ake neman doki a wajen sa ko neman taimako ta hanyar ƙarfi da tasirin wanda ake neman taimako a wajen sa. Ana fahimta? Kuma akan lamura waɗanda suke koyayyu ba na zahiri ba. Akan lamura wanda suke koyayyu ba na zahiri ba. Wala Allah an dawo cikin yawwa. Neman doki ta hanyar ƙarfi da tasiri, ƙarfin tasiri. Abinda ake nufi da ƙarfin tasiri shine wanda ake neman dokin a wajensa. Wanda ake neman doki a wajensa, wato ƙarfin tasirinsa ne zai biya bukata. Ba wani aiki na zahiri ne zai aiwatar ba. Ba kamar wancan masu kashe gobara da za su zo da ruwa su zuba ba. Ba kamar wancan mai tsamowa a ruwa da zai zo ya kamo ya cire ba. Ba kamar wannan mai hana wato mai tare fada da zai zo ya tare ya hana ba. Shi wannan ƙarfin tasirinsa, isassa, ƙudurarsa da tasirinsa shi ne zai sa abun ba zai yiwu ba. Idan tsari ake nema da an kira shi, to ƙarfin ikonsa zai hana yiwuwar abu. Idan ana neman ɗokinsa, idan aka nemi ɗokinsa, to ƙarfin ikonsa zai sa a samu ɗokin. In ana neman taimakonsa, idan aka kira shi, ƙarfin ikonsa zai sa a samu taimakon. Ba zuwa zai iya yi magana ko ya sa baki ko ya da ƙarfin iko. Wannan shi ne na ibada. Sannan akan abubuwa waɗanda su kuma abubuwa ne ma'anawiya, abubuwa ne wanda suke na koye ba na zahiri ba. Kamar mai neman haihuwa, kamar mai neman mulki, kamar mai neman ɗaukaka, kamar mai neman ilimi da sauran bukatu irin wanda suke ma'anawiya kamar mai neman lafiya marar lafiya da yake neman lafiya ire-iren waɗannan bukatu bukatu ne wanda wani wanda yake shiga cikin bukatun ɗan adam ta hanyar aikin sa da ƙarfin sa ta hanyar aikin sa aikace ba zai iya biyan waɗannan bukatu ba dan haka sai mu fahimci cewa a babi na ibada abinda ake nufi da neman tsari ko neman doki ko neman taimako shine neman gudumawa ta hanyar ƙarfin tasirin wanda ake nema a wajen nasa domin ya biya bukatar abin da ake nema saboda ƙarfin sa da kuma tasirin sa to daga nan ne zamu fahimci cewa to ko babu wanda yake da ƙarfin tasiri wanda za a kira shi ya zama ƙarfin tasirin sa kawai ya biya bukata in banda Allah kisa ko ta hanyar ko jinya ce wacce ake so a yi mata magani sai ya zama wannan maganin da ƙarfin tasiri za a yi shi to sai dai a kira shi tsafi amma ba magani ba magani wanda za a yi shi da ƙarfin tasiri ba da aiki ba da ƙarfin tasiri to tsafi ba a kira shi magani idan kun fahimce ni wanda ya karye yana gida a je a koka wa wani cewa wani ya karye a bashi sunansa daga can yadda yake ya dora shi kuma sai a ji wurin yana motsi a jikacin yana kakakar yana komawa saboda ƙarfin tasirin mai gyarawa tsafi jama'a an gane ko kuma mutum ne yana son babansa ya so shi ko mata tana son mijinta ya so ta ko namiji yana son matarsa ta so shi ko yaron gida yana son uban gidansa ya so shi sai abin da ya ci sai ya je wajen wani sai aka yi wani abu sai ya zama kuma ko da shi aka yi wa a jikinsa ko aka ciri wani gashin jikinsa ko aka karfi guminsa ko hawayensa ko waye dinsa sai ya zama shi wancan wanda ake neman a aiki a kansa ake neman soyayyarsa kuma sai zuciyarsa ta tasiranci da abun kaga wani abu ne wanda ba farasin malak ba shi ya hajiya ba ba a rarrabi aka shafa masa ba komai aka marba kawai wani ba aka yi a wani wuri sai ƙarfin tasirin wannan abin sai ya sa sai ya ji yana so ɗin kuma tsafi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kiwala fi shirku kiwala maganin farin jini shirka saboda ƙarfin tasiri Allah ne kadai ƙarfin tasirinsa yake biyan bukata jama'a an gane don haka yanzu idan an ce neman doki na ibada kenan ana nufin neman mafita ta hanyar ƙarfin tasiri akan wani al'amari wanda ya auku na masifa to irin wannan neman doki bai yiwuwa sai da Allah shi kadai to inda za ku gane cewa lallai a wannan babin na neman doki ko neman ceto din waɗansu kafarsu ta zame kuma na Allah suke ba wasu wanda ba Allah ba yadda za ku ga ana kiran matattu
zaku ga ana kiran matattu kaga wanda ya riga ya mutu in ba da karfin tasiri ba da ya zai magani da ya zai biya bukata kaga sai karfin tasiri ya mutu yana kabari a kabarin mata yi ya zama kasa amma yanzu ana kiran sa ana maza complaint din halin da Najeriya take ciki na ta barbarewar kayan masarufi da tsada an je kan kabarin sa ana gaya masa kaga wannan tasirin sa ake nema to hakika wannan neman doki ne na shirka neman doki ne na shirka kuma abinda ake neman dokin nasa akai ma ko yana raye ba ikon sa bane tunda ko kuma ya kira wannan Allah wannan Allah duk da cewa shi ma neman dokin kira ne addu'ar ma kira ne sai da suka ce yana babin asful am alal khas goya gaman manzace akan kefantacce domin istighasa neman doki nau'i ne na kira addu'a kuma kira ce duk yadda kaji neman doki addu'a ce amma akwai addu'a wacce ba neman doki ba akwai addu'o'i da yawa da ba neman doki ba dan haka almuhim duk mai kira sawa'un kiran sannan na neman doki ne ko kiran sannan na neman ceto ne ko kiran sannan neman taimako ne idan ya juya wannan kira zuwa ga wani Allah alhalin kiran kuma na ibada tasiri yake nema kuma ya juya zuwa ga wani Allah to yayi shirka yayi shirka amma idan aiki yake nema idan aiki yake nema kuma wanda yake nema a wajen nasa zai iya aikin domin koda wanda ake nema a wajen sa zai iya aikin a asali amma a halin da ake kiran nasa ba zai iya aikin ba shi ma shirka ne shi ma shirka ne yanzu mun yi misali fadawa ruwa neman mutum a fidda shi daga ruwa dan adam yana iya yi ko ada yana iya neman kashe gobara dan adam yana iya to amma kuma sai ya kira matacce me ku kira rayayye wanda zai zo a aikace ya taimake shi sai ya kira matacce kaga sababin da ya same shi dan adam yana iya bada doki akai amma kuma sai ya kira wanda a halin kiran ba zai iya bada dokin ba to ta wannan fiskar nan ma ya fada shirka domin me yake nufi kenan tasiri kenan tasiri yake ne ba aiki ba to daga nan ya fada shirka kenan neman tsari da neman doki da neman taimako suna zama shirka ne idan me yin su ya bukaci tasiri ne ba ya bukaci aiki ba Allah ya ce muke malam yace wa qaulillahi ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin wa in yamsaska Allahu bidurrin فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم wannan babi malam ya bude shi da fadin Allah madaukakin sarki wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka karka kira koma bayan Allah ma la yanfa'uka wala yadhurruka abinda duk ba zai amfanar da kai ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta idan ku ka aikata hakan fa innaka idan min adh-dhalimin to lalle kai idan in dai hakan ya faru da kai to kana daga azzalimai wa in yamsaka Allah bi dhurri Allah yace idan Allah ya tabe ka da cuta Allah ya jarrabe ka da cuta musiba fala kashifa lahu illa huwa to babu mai yayewa ga wannan musiba illa huwa sai shi Allah da ya dora maka wa in yuridka bi khairin idan kuma Allah ya nufe ka da alheri fala radda li fadli to babu wani mai mayar da falalar Allah yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana samar da falalarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim mashi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai Allah kamar gafara ka ji kai mallan ya bude da wannan aya gashi ayar bata ce ki istigatha ba amma ma'anar istigatha ne Allah yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka kar ka kira wanda ba Allah ba abinda ba zai amfane ka ba zai cutar da kai ba abun nufi anan kinan duk wani wanda ba Allah ba ba zai amfane da kai ba zai cutar da kai duk wani wanda ba Allah ba dan haka kar ma ka kira shi ba zai amfane da kai ba zai cutar da kai mafhumin sa kenan ba wai ana nufin idan akwai mai amfanar da kai mai cutar da kai wanda ba Allah ba to ka kira shi kar ka kira wanda ba zai maka amfani ba haka ake nufi ba kar ka kira wanda ba Allah ba wanda ba Allah nan ba kuma dama baya mallakar ya amfanar da kai baya mallakar ya cutar da kai to ana kore amfanarwa da cutarwa daga dukkan wani wanda ba Allah ba nan mu fahimta sabuwa guda biyu Allah madaukakin sarki da ya tashi korewa abu na farko da ya tashi korewa ya kore komai ya kore kowa an gane da yace wala tad'u min dunillahi kar ka kira min dunillahi wanda ba Allah ba ma sai ce ma kuma me a cikin wannan ya kunshi komai ya kunshi kowa wannan shine abu na farko kaga anan inda a ce akwai wani wanda za a yi kiransa inda akwai wani wanda za a yi kiransa saboda kusacinsa da Allah ko saboda wata dama da Allah ya danga a hannunsa ko kuma saboda kaunar da Allah yake masa wallahi inda akwai wani mai wani matsayi a daidai wannan wurin Allah ba zai faɗi haka ya shiru ba zai ce amma a cikin bayina akwai zuwani yawwa da sai a ce kar ka kira wani wanda ba Allah ba wanda ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba in ba shehu ba misali amma sai daga nan sai zance kare ba a toke kowa ba sai ka kasa gane mutanen nan an yi addinin mu ɗaya da su kai abun tuhuma an yi addinin mu ɗaya alƙur'anin nan dai kowa da shi yake gadara duk musulmi da shi yake gadara har ta kadararru ma da suke jin hadisi da suke jin hadisi suka kore yan kala kato ai sun ce qur'ani su ma da qur'ani kowa ya ce qur'ani kuma alqur'ani nan ababin tauhidi ababin aqida alqur'ani ya bi hadisai fitar da abubuwa fili duk abin da hadisi zai ce akan tauhidi ko aqida to zaka samu alqur'ani ya riga ya faɗa ababi na aqida ko tauhidi idan baka san hadisi ko ɗaya ba idan baka san hadisi ko ɗaya ba to wannan ba zai hana maka ilimi a tauhidi ba in ka san alqur'ani to duk abin da ya kamata na tauhidi da aqida alqur'ani ya zo da shi to amma wani abin mamaki shine mahaddatan alqur'ani wanda suke tuciya da alqur'ani amma sai ka same su dumu dumu a cikin shirka kuma wala tad'u karka kira haka aka ce kira ba aka ce kuma wanda ba Allah ba kaga dai wanda suke kira din ba Allah bane sannan aka ce ma la yanfa'uka wala yudurruka ba a toge kowa ba a toge komai ba Allah kadai shine yake da wannan haƙƙi to kaga zancen kiran shehu bai taso ba kowanne irin shehu kowanne irin da zancen a kira shi bai taso ba a nemi taimakonsa ko a nemi tsarinsa ko a nemi dokinsa bai taso ba ko yan shi'a a kira Hussein ko a kira Fatima bai taso ba ko a kira Ali bai taso ba za ka gansu ana fatattakarsu a Abuja ana watsa musu ruwan zafi ana bindiga sai ka ci suna ya Hussein ya Ali haka za ka ci suna kira da ƙarfi shine asalin fa kira ina Hussein yake yanzu ina Ali yake yanzu رضي الله تعالى عنهم اجمعين انا سكي انا نانا فاطمه فازوا واستفزوا ابو جما السما حنيت با اما ان ابو جما suna kabari suna kwace daga abuja ana kira su ina ubangijinka wanda ya halicce ka alladhi la ta'khudhu sinatun wala nawmun wanda gangadi bai daukan sa balle bacci حي لا يموت الحي القيوم لا ييه wanda yake tsaye akan dukkan halittunsa kuma babu abin da yake fuya masa sannan kuma yana ciwon halittunsa cikakkiyar ciwo ina ka bar shi kake kiran wanda ya riga ya rasu ya koma ga mahaliccinsa don Allah idan wanda ake kira bayan mutuwarsa idan zai iya zuwa ya baka kariya ya baka taimako ya baka doki don Allah me yasa har yanzu baya nan me yasa bai kare kansa daga mutuwa ba wanda yake son mutuwa me yasa bai kare kansa daga me yasa bai kare kansa daga dinyar ajali ba me yasa da ya mutu sai da aka wanke shi aka rufe shi aka tona masa rami aka yi masa sallah aka dauke shi aka binne shi me yasa da aka binne shi da ya kwanta amma yanzu sai yanzu a makare kace kai ya maka me zai maka in dai kana da hankali shine Allah madaukakin sarki ya kore kowa ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba yasa mafi munin neman dauki ko neman taimako nema a wajen matacce yafi kowane rashin hankali nema a wajen matacce me yasa Allah madaukakin sarki ya zama rayayye kuma da wammiyar rayuwa abadiya me yasa Allah ya zama alqayyum wanda yake tsayayye akan komai kai me yasa Allah ko gangadi baya yi balle bacci saboda me kullu yawmin huwa fi sha'ani kullun shi a cikin dukiyarki a cikin aikiyarki to wanda rayuwarsa za ta kare wanda kulawarsa da gidansa ma zai kawo karshe wanda in bai mutu ba zai iya kwanciya yayi bacci ko yayi gangadi yanzu wadannan wannan kadai bai ishe ka ka fahimci cewa ba zai iya ba an yi rauni ne duk wadannan siffofin rauni ne daidai da gidansa fa da yawa daga cikin wadanda ake kiran su a yanzu hakan nan daidai da gidajen su bayan mutuwar su gidajen su da suka canza bayan mutuwar sa gidansa sai da ya canza ba yadda yake lokacin da yake rayuwa ba me yasa saboda baya nan saboda baya nan kuma yanzu ka kira shi ah bai shine wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka sannan nace muka abu guda biyu ma la yanfa'uka wala yadurruka abu guda biyu ya kunsa abu na farko na faɗa yanzu shine me shine ya kunshi kore duk wani wanda ba Allah ko ma waye ba toje kuwa ba na biyu kuma da Allah madaukakin sarki yace ma bai ce man ba wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka bai ce man la yanfa'uka ba bai ce ma la yanfa'uka kuma kun san bambanci tsakanin man da ma in ka ji man ana magana ne akan masu hankali in ka ji ma ana magana ne akan abin da dabi'arsa babu hankali ko yana da koda yana da rai kisa dabbobi suna cikin ma duwatsu suna cikin ma karafu suna cikin ma rana da wata suna cikin ma saboda babu hankali ba mahalli ne ba gurbi ne na hankali ba amma idan aka ce man to ana magana galibi da mutane ne ko mala'iku in aka ce man saboda gurbi ne na hankali to amma wani lokacin idan an tashi kore abun kyama to akan yi amfani da kalma da harafi ko da suna wakilin suna wanda yake wakilin suna wanda zai kore gaba daya kuma sai ai amfani da na marasa hankali dan a nuna maka abin da ake korewa abun kyama ne karka kirayi wani wanda ba Allah ba karka kirayi koma bayan Allah sai aka ce abinda ba a ce wanda ba abinda saboda idan akwai wani wanda mutum ne kuka bashi wannan matsayin to akan wannan bukatar taku da shi da dutse daya akan wannan bukatar taku da shi da dutse da gunki daya yanda in kun tsira dutse ba zai iya muku ba haka shi ma ba zai iya muku ba dan haka yanzu akan wannan bukatar taku shi ma ya zama ma ma'anga daga duk wani wanda ba Allah ba in dai kiransa zaka yi tasirin sai biya ma bukata to akan wannan bukatar taka shi ma ne ma ba zai iya ba irin yadda dutse ba zai iya ba irin yadda gunki ba zai iya ba irin yadda sanuwa ba za ta iya ba da haka daidai wannan gabar da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa aka bari ba bar kowa ba to haka aqidar mutaci ita ce alqur'ani abinda alqur'ani yace shine aqidar amin Allah yace fa in fa'alta idan kuma ka aikata hakan fa innaka idan to lalle kai a wannan halin min az-zalimina kana daga az-zalimai wannan ana yi da wanda ake saukan mashi da wahayi a lokacin karon farko sannan kuma duk sauran mummunai sun shiga ciki hatta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yayi masa wannan kashe din to duk wani wanda zai ci albarkaci ya zama mutumin kirki yayi annabi wa in kana sufu mu'annan masu gurbataccen hankalin ba wannan shewunan nasu ba annabi ma bai san matsayin da shewunan suka samu ki yanzu duye banda suke wa annabi alaihi salatu wassalam ai ba su shirga masa ƙarya da nufin karramawa da nufin karamci kire da suke shirgawa shehinan su ƙarya da nufin karramawa inda dai wani shehu ne aka ce ya hana mala'iku tambayar wani akabari kuma har sun koma sun yi complaint din sa wa Allah Allah ya ce su koma in bai amsa ba su dakar yace kirye gani shi shehu kuma wai sai suka ce wai ya taki soyayyar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wai soyayyar annabi Muhammad ya taka shi sa yayi wannan shi sa yayi wannan to annabin kan da mere zai yi wa Allah to kaga duk wanda zai ta'amuli da alqur'ani yaga yadda alqur'ani yaga yadda Allah madaukakin sarki yake wasu maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci gargadi da jan kunne da fadakarwa ya bibi hadisai ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji saladabi da biyayya da sallamawa wallahi wanda yake da wannan fahimta bada yadda da irin wannan shiri ta ba idan ka aikata haka ka kira wani Allah to kana da cikin azzalimai wanda suka zalunci kawunansu kuma zalunci irin na shirka saboda kiran wani Allah shirka haka zalunci anan shirka inna shirka la zulmun azim wa in yamsaka Allah bi dhurri Allah yace idan Allah ya jarrabe ka bi dhurri ay bi bala'in wa musibatin wa marad in Allah ya jarrabe ka da wata cuta ko da wata musiba ko da wani bala'i fala kashif lahu illa huwa kaga nan kashif ismul fa'il fala kashifa ba wani mai yayewa lahu ga wannan cutar taka illa huwa sai shi Allah nan ma akwai wanda aka bari babu fala korewa ne kashifa wannan ismu fa'il ne nakira ce kuma a ilimin usul nakira a siyakin nafyi tufidul umum da aka fala kashifa kuma wai babu wani mai yayewa babu illallah sai Allah sannan ku duba wani uslubi na balaga nan uslubul nafi wal isbat uslubi irin nan annafi wal isbat irin na la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah fala kashifa lahu illa huwa uslubi kenan don ka fahimci ikhtisasin Allah ke bantuwar Allah madaukakin sarki shi kadai da yayi bakin ciki shi kadai ne yake banta da yayi masiba shi kadai yake banta da yayi cuta idan har cuta ta same ka ko masifa ta same ka to Allah ne kadai yake yayewa fala kashifa lahu illa huwa wallahi inda akwai wani wanda yake da wannan tikitin da a daidai wannan wajen Allah zai ce sun mawa ne da annahu la yaduzu ta'khirul bayani an waqtil haja saboda malamin usul suka ce baya halatta bayanin da ya kamata a yi shi a idan kiri ba a yi shi ba har lokaci ya wuce a gurin da aka yi maganar ake yin bayanin da ake bukatar zai fito a cikin maganar in ba a yi shi wato babu shi kuma har alqur'ani ya kare sauka har alqur'ani ke tsaya da kira wani shehu ba in ya tashi baiwa Allah haƙƙinsa tsantsar Allah yake bawa ba wani annabi da aka raba ko wani mala'ika ko wani wali ko ni shehu ina ƙara nana ta mu ku rika fahimtar cewa addinin namu kamar ba iri ɗaya ba da yan bid'a tsakan da Allah to da wanda ya yi da alqur'ani ya yi da wannan gabar yaushe in ya ji ruwan zafi zai ce hussein yaushe kuma in ya ji tsada zai tafi Senegal idan wahala ta masa yawa kefane yayi nauyi ya tafi Senegal ya je kan kabari yana kokawa kuma yana karanta alqur'ani ko ana karanta masa ko malaman su suna tafsiri da azumi za a karanta fala kashifa lahu illa huwa babu mai yaye masa wannan damuwar illa huwa sai Allah ana masa wannan karatu amma ya tafi Senegal yana fadan damuwa a yaye masa kuma sannan ka ce addinin mu da kaga ni Allah yake wa in yuridika bi khairi idan kuma Allah ya nufe ka da wani alheri fala radda li fadli to ba me sa a baka ba me hana Allah ya baka alherin da ya nufe ka da shi musibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana dandana wanda yaga dama a cikin bayinsa don haka wannan baiwa ce ta Allah to ina ga bayanan da ne kadai sun kisa su sa a fahimci me yasa malam ya kawo wannan aya aya ta gaba Allah ya ce innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله يقول إن الذين تعبدون من دون الله للي وقن دسكوكي بوتاوا كما بيان الله ناجي كنساني شوا أكراتك على داما من أبدا شوا عبادة دع الدعاء عبادة da addu'a suna tarayya a cikin kalmomi akan ce addu'a ana nufin ibada akan ce ibada ana nufin addu'a kuma galibi in ka fassara addu'a da ibada ba za ka yi kuskure ba haka in ka fassara ibada da addu'a ba za ka yi kuskure ba yanzu innal ladina ta'buduna min dunillah lalle waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah kaga zaka iya in ka fassara shi wanda kuke kira lalle waɗanda kuke kira kuma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba sa mallaka muku wani arziki ba sa mallaka muku wani arziki wannan arziki da ake nufi wato kamar bahaushe ne ce maka ba sa mallaka maka wata tsiya domin nan arziki da ake nufi bukata al-matlub ay la yamlikuna lakum min matlubatikum shay'an ba sa iya mallaka muku wani abu na bukatar su sawa'un bukatan nan ta amfani ce ko bukatan nan ta neman tsari ne ko neman doki ba sa mallaka ku kullum nan ma idan gaba ta zo ta nakan tunatar da mu cewa Allah madaukakin sarki yakan ankarar da mu don ya ƙara nuna mana gazawar waɗannan da ake kira wanda ba shi ba don ya ƙara fito da abun fili hankali da kwakwale masu fahimta su gane sai Allah yake rabawa da ayyuka irin ayyukan da kowa ya sani cewa ba sa yi to ya za a yi wanda baya wannan aikin kuma za ka dauki kai kuma wannan aikin ka bashi ka gani kaga yanzu idan an hana ka kiran Hussein ko kiran Aliyu ko kiran Shehu idan an hana ka kai ta wili aka tambaye ka kace eh kai a fahimtar ka za a iya to yin aka tambaye ka yana kashewa na rayawa yana arzutawa yana juye dare yana juye rana karshe zaka ce a abaya to sai Allah madaukakin sarki sai yake hada waɗannan ayyukan da ibada ibada da waɗannan ayyukan wanda baya waɗannan ayyukan to ba wanda za a bautawa bane wanda za a bautawa ya zama yana waɗannan ayyuka da wannan ne zaka yi kada ta Allah amma in dai zaka raba tsakanin ayyukan ilahiya da ibada to zaka samu kanka tare da waɗancan azzalimai wanda suke zalunta kawunan suke zaluntar Allah saboda shine mai ayyuka amma kuma ba shine aka bashi haƙin ibada ba an juyar da ita ko shi kuma Allah yana jan hankali usulubin alqur'ani duk wanda ya bi alqur'ani zai ga haka Allah yana kulla alaƙar ayyukansa da bautarsa domin idan dai har kai ba ba su suke wadannan ayyukan ba to dole kuma ka tafi akan cewa ba za a bauta musu ba kisa nan Allah yace innal ladina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan wannan shine in ka fassara in ka karanta shi fa tabur rizqa indallahi ku nemi arziki a wajen Allah kenan za a iya nema a wajen wani ku nemi arziki a wajen Allah to kenan za a iya nema a wajen wani amma idan aka ce fabtahu indallahi rizqa fabtahu indallahi rizqa wannan gabatar da zarafin bifidul ikhtisas yana fa'idantar da kebance Allah da haka haka wajen fassara idan kana so kai fassara ingantacciya ce zaka yi a wajen Allah ne kadai za ku nemi arziki domin ma'anar tufidul ikhtisas ma'anar tana fa'idantar da kebance Allah da wannan haƙƙin saboda gabatar da zarafi akan mafuyi to ko a wajen ka tashi fassarawa idan ka ce wajen Allah ne kadai za ku nemi arziki to duk wanda ya san wannan bayanin da nake maka zai ce wannan ya fahimci alqur'ani amma in ka fassara shi fabtahu indallahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah to ka juya jumla kuma ma'anar dandanan ma'anar da ake so a inganta din ba ta fito a cikin fassarar ba dan haka mecece hikimar cewa wajen Allah kadai za ku nemi arziki saboda a wajen sa kadai yake ba wani wanda yake da arziki sai Allah wa'buduhu Allah ya ce ku bauta masa kun ga kenan mai arzuta ku shine mai shine abun bautar ku mai arzuta ku shine abun bautar ku amma mai maka arziki daban ba kake bauta daban yanzu don Allah abin kiran ka yana kwance a kabari in ma gangar jikinsa tana nan zaka ci zaka sha zaka yi numfashi zaka yi bacci ka tashi rana ta fito ka wuni dare yayi ka huta kana rayuwa a cikin ni'imomin Allah wancan yana kabari amma tsakani da Allah idan ka gama sifa ka kira shi mai maka arzikin nan bai kai ka neme shi ba wannan abubuwan da yake maka yana maka ne baka tambaye shi ba ya tsara maka ne wannan yana maka baka tambaye shi ba amma yanzu tambaya ta taso maka ka rabu da shi ka kira wani kuma dan sakarci in an tambaye ka sai ka ce ai wannan wanda kake kira ai ba shi din kake kiran ba Allah kake kira dan naji wani yana abin yana masu irin buga misalan nan wai sai an gamsu da wannan shirkar cewa daidai shi in an kira shehu shirka ne yace to ta yaje yaje da mashirka yanzu idan gobara ta tashi maka ba 'yan kwana kake kira ba idan ana fada ba yan sanda kake kira ba ba dijo zaka kira ba to da aka zo da aka kwantar da tarzoma ko aka kashe gobara waye kashe yan sanda da umarnin wa da umarnin dijo to kuwa yan sandan ka kira ai to Allah ka kira ya yan sanda na kira to amma Allah shi ya turo su shi ya saka su to da shi ya saka su wannan aikin da ka kira su sai ya saka su to su maka ka ji wata barna don Allah sai Allah ka ji wata barna haka wasu ke batar da mutane haka suke batar da mutane su lalata mutane tani da shirme kawai Allah jikan mara galara jejiyan nan nake jin wani clip da sa yace wai wasu suna nan ana cewa wai za su ba da aljanna wai za su da jira su kai aljanna wai za su kai ka yace aljanna gidan gwamna ne sirabu da su makaratan banza Allah yace fabtagu inda Allahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah sai aka ce wa'budu ku bauta masa washkuru lahu bi masa godiya ilayhi turja'un kare shi za ku koma da haka sai maka arziki idan baka bauta masa ba ma baka gode masa ba ma za ka koma za a je a hada a can kuma alqur'ani bai yana ba mu labari a can ne in a hada za a yi rigima ba eh sai alqur'ani ya ba mu labari wannan abin da suke yi din kiraye-kirayen shehu ne da suke yi din da kiraye-kirayen walirai din da waye da suke yi din ranar alkiyama alqur'ani shi kansa kuma ya ba mu labari cewa za su yi rigima a tsakanin su su waɗanda ake kiran za su ce a'a ba mu muka sa su ba ba ruwanmu da su za a yi tsine-tsine kuma alqur'ani ya ba su labari kuma suka ci gaba da suke yi a haka fasa ba duk abin da ya kamata na gaya muku na tauhidi alqur'ani ya riga ya faɗa to idan addinin mu daya alqur'anin mu daya sai ka ce to waɗannan duk waɗannan bayanan da alqur'ani yake yi din me suke fahimta su amma kun san sun bambanta shari'a da hakika Jawan da shari'a ce wannan duk abin da kuke gani din nan zahirin sa ai shari'a ne mu ko muna rayuwa ne a cikin hakika ita kuma hakika ba ku santa ba ba mu santa ba bukatar mu santa shari'a aka dora mana aka yi mana umarni da ita ba dora mana hakika ba ko kun ga a cikin alqur'ani a wani wuri Allah ta'ala ya ce ina umartan ku da hakika ko manzo Allah sallama ba shari'a aka umarce mu kuma ita muke to wannan ina ga ba za mu samu damar ci gaba da abin da ya rage ba cikin wannan babi sai Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muke daidai abin da ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mani صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب والسلام عليكم ورحمة الله wannan yake cewa dan Allah mallam ina so a dan ƙara jan hankali game da hadarin ketarawa ta gaban mai sallah saboda naga wani ya haura ta kafadar wani sannan ya ketara shi to ba kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana wucewa ta gaban mai sallah musamman mai wucewan yana da wani wurin wucewa daban ba wannan ba ko ya jira idan ba shi da wani wurin wucewa saboda hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san zunubin da ke kansa to ya kwammace ya tsaya kwana 40 akan ya wuce ta gaban mai sallah kan ya wuce ta gaban mai sallah ya kwammace ya tsaya kwana 40 kwana 40 din ma kaddarawa malamai suka yi to da shi hadisin bai ambaci ma 40 din nan meye ba law ya'lamul mar bayna yadayi al-muslim musalli ma za alayhi min al-ithm la kana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayi da mai wuce ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zulubi sai aka ce la kana an yaqifa 40 ya tsaya 40 malamai suka ce to kwana 40 ake nufi ko shekara 40 hadisin bai tantance ba to kaga mafi kusaci idan ka dubi wadansu asalib wadansu hadisai zaka samu asalib irin waɗannan kwanaki ake nufi to ko kwana 40 aka ce ba shekara 40 ba to ai da yawa a ce mutun ya kwammace wannan tsayuwar akan ita rayuwa to wadansu gaskiya jahilci ne ba su sani ba shi yasa idan ka je masallatai yadda ba ba a karantarwa zaka fi ganin wannan kurakura yawanci idan ka je masallatai yadda ba a karantarwa to zaka ga kuskuren sahu ne kuskuren bulliman ne kuskuren ketarewa ta gaban mai sallah ne kuskuren tada nafila ne duk saka yadda su wayan kurakura nafila sai mutun yaje bakin kofa wannan kofa shigowa sai mutun yaje cikinta kawai sai ya kabbar nafila abu saboda ba a karantarwa a masallacin bai san cewa bakin kofa bane kan hanyar wucewa shi ba ruwansa shi ba ruwansa don haka kuskure ne babba sannan kuma in an bi ta farawo a bi ta mabi sawo wani lokacin su masu yin sallar idan dai mutum nafila ce zai yi ba cikon sallah ba in cikon sallar farilla ne to wannan mutum galibi ba yadda ya iya domin idan ya tsaya a idan ya aka idar da sallah mikewa zai a yadda yake ka ya ciko sallarsa to kaga a nan shi ba shi da wani aibu nan ne sallar ta kama shi sallar a wajen dole mai wucewa shi da saurara masa wasu kuma an idar da sallar sai kaga daidai da raka'a ɗaya da za a ciko ba za su iya jira ba sai ka rasa mutum ina zai ji kuma yawanci duk wanda ya kaɗe rigarsa fa ya tashi daga wurin sallar nan ba zai iya yin abin da ya kamata ba ba zai iya abin da ya kamata ba kana zaune ne zaka samu nutsuwar da zaka yi abin da ya kamata na zikiri amma idan dai ka zabura ka tashi ko ka raya a ranka cewa zaka yi kana tafe ba zaka iya ba karshe ya wuce kake nan wani kuma kowace sallah haka yake mata shi kullum a tsatsaye yake sallah ni ina ganin abinda mutum zai karanta na zikiri bayan ya idar da sallah in dai zai bi shi yadda ya kamata tsakani da Allah kafin ya bukaci tashi ya fita daga masallaci masu ciko sallah sun ciko sallah lokacin da zai tashi zai samu hanyoyin wucewa in ka ga mutum ya rasa hanyar wucewa to gaggauta yayi to amma wani lokacin su masu sallan ne in ba irin waɗannan masu ciko sallah ba masu nafila sai mutum ya tada nafila a wurin da zai uzura wa mutane ba daidai bane ko shigowa yayi zai gaisuwar masallaci ko zai nafila ratiba ko an idar da sallah zai yi nafila ratiba ba zai yi hasashen wajen da ya kamata ya nafila ba sai kawai tsora nafilar sa a duk yadda ta raya masa ko da babu sutura isasshiya a masallacin to hankalinka alƙalinka akwai wurin da in ka ɗauka ba za ka uzura duk wani mai wucewa ba amma akwai wurin da in ka ɗauka a masallacin to da yawa za ka uzura musu yana da kyau masu yin sallah su ma su rinka hasashen wurin da ya kamata a ce sun yi sallah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan za su yi sallah to sukan bi amudai ne waɗannan itaciyar dabino da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwafanni da su a cikin masallaci su suke kakkamawa suke na filfili a wajen Allah ya ganar da mu wannan kuma yana cewa menene abin da ya inganta a sunna a addu'ar da ake yi idan ladan ya gama kiran sallah, ana daga hannu ne ko ba a daga hannu lokacin addu'ar, kamar yadda naga wasu suna yi, wasu kuma ba sa dagawa. Yace ina so ka yi mana bayanin abin da yafi inganta a sunna. To ni ka'ida zan baka, duk wurin da aka shar'anta addu'a, duk wurin da aka shar'anta addu'a, to me yin addu'ar yana da zaki, ko ya daga hannu ko kar ya daga hannu. Shi daga hannu ladabi ne cikin ladubban addu'a, ba sharadi ne cikin sharuɗan addu'a ba. Ba ce aka yi ba a addu'a sai an daga hannu ba, ana yi addu'a ba daga hannu. In baka daga hannu ba, to kai ragi daga cikin ladubban addu'a. In ka daga hannu kuma ka kyauta, ka zo da ladabi irin wanda Allah madaukakin sarki yake sauraron bawa da shi. Da haka ko ina ba wai bayan kiran sallar ladan ba, to wanda kaga ya daga hannu yayi daidai addu'a ce, wanda kaga bai daga hannu ba yayi daidai ba laifi bane, ba laifi bane kuma ba kuskure bane ba. In ban da kadai, abinda na sani a ilimi, addu'ar liman akan mumbari lokacin hutubar juma'a, addu'ar liman akan mumbari lokacin hutubar juma'a, shi liman baya daga hannaye, sai dai idan a cikin addu'ar tasa ya zo gabar roƙon ruwa, idan ya zo gabar roƙon ruwa ko akan mumbarin ne zai daga hannaye. In ya gama roƙon ruwa kuma zai ci gaba da wasu addu'o'in sai ya sauke hannunsa, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaye yake nunawa idan yana addu'a akan mumbari ranar juma'a. Wannan addu'a ce nake iya tunawa daga cikin addu'o'in da na san cewa an nassanta rashin daga hannu. Sannan kuma idan an sa lokacin sallah, misali sallah azhar karfe 1 daidai, liman yana so ya shigo masallaci, kaga wasu sun shiga sallar nafila, to malam mutum ya zauna yana azkar shine yafi ko yin sallar amma kuma an hana liman shigowa, menene abin da yafi? To ban gane me kake nufi ba. Kana nufin wanda yake masallacin yake zaune, wanda yake masallacin yake zaune dan ya ga liman ya kasa shigowa ya amfani da damar ya tashi shiga nafila shi ma, ko kana nufin shi ma ya shigo masallacin ya jira liman din, ya jira masu sallah su gama ne, ko ya zauna ya azkar kafin liman ya samu dama ya shigo, ko a kake nufi? Ala ayyi halin, Hausawa suna cewa liman ya zo sallah ta zo. Da wannan karatun kadai ka dauka ko tambayar ba za ka yi? Liman ya zo malam sallah ta zo. Da haka kai liman din ka san cewa abin da ya hana shi shigowa wasu ne suke nafila, kuma kai ka shiga, to ba zai shigo ba kenan, inda kai ma kafin ka gama wani zai zo. Don haka lokacin da kaga a wannan halin ake ga liman ya zo, ai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da annabi yake nan daga gidansa, idan sun ga ya fito, Bilal yake fara iqama, shine liman ya zo sallah ta zo, kaga ko masallacin bai shigo ba amma an fara iqama saboda liman ya zo. To kaga in haka ne limamin da yake bakin kofa, ga uzurin da ka sanya ana shi shigowa, kuma kai ka shiga sallah. Alhalin annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza uqimati salatu fala salata illa allati uqimat, idan an tsayar da sallah babu wata sallah sai wacce aka tsayar. Wasu malamai suke cewa ko ka shiga din, idan liman ya samu dama aka yi masa iqama, daga qadi qamati salatu taka ta kare, ko ka gama ko ka gama ta yake. Wasu suka ce a'a, daga lokacin da liman yayi kabbara harma yace Allahu akbar, ko ka bari ko kar ka bari babu taka. Amma da yawa malamai suka ce a'a, in dai ka riga ka kulla ruku ka gama ta, ka gama ta amma ka hanzarta saboda ba a san a ga liman yana sallah wani kuma yana sallah daban a masallaci to kar ka shiga sallah irin wannan lokacin ka jira liman ya shigo ayi sallah kuma kar ka zauna kace za ka yi azkar ba a zama sai an yi sallah kuma sallah ba za ta yiwu ba kaga sai a tsaya kenan Allahu a'lam Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tayta wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabaarakta rabbana wa ta'alayta lakal hamdu 'ala ma qadaita wa lakash shukru 'ala ma a'tayta nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilayka Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum